Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 17 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
A jiya Talata, Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawar da ƙasarta ta shiga tsakani ake yi za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. A jiya Talata, gwamnatin ƙasar Sudan ta yanke hulɗa da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD da ke ƙoƙarin shiga tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa kai na RSF. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da suka hallara a taron shekara-shekara na ƙungiyar harkokin tattalin arzikin duniya a Davos da su ba da ƙarin taimakon soja ga ƙasarsa.
To, kanin labaran duniyan kenan. A daidai lokacin da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane suka addaba birnin tarayya Abuja, masana tsaro sun fara bayyana dabarun da za a daƙile wannan ta'asa.
Dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan. Na farko, the most important shine cewa ai preventive, a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin, a tsaida su.
Haka kuma, yayin da sashen Hausa na muryar Amurka ke shirin cika shekaru 45 da fara watsa labarai, masu sauraro na faɗin albarkacin bakin su.
Nake muku fatan alheri da kuma jinjina dangane da shirye-shiryen ƙayatattu da kuke turowa mutane a fannin tattalin arziki, siyasa, addini, lahiya da makamantansu.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jikin dukkan abin da muke tafa da su. Sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A jiya Talata, Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawa da ƙasar Qatar ta shiga tsakani ake yi za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. A gefe guda kuma, a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Hamas da Isra'ila. Ba na so in bayyana abubuwa da yawa a nan yayin da muke tattaunawar, amma muna fata haƙarmu za ta cimma ruwa nan ba da jimawa ba, abinda kakakin kwamitin tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Sama da mutane 100 da aka yi garkuwa da su ne aka sako a lokacin da aka cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta wani ɗan lokaci a watan Nuwamban bara, amma ana kyautata zaton. Har yanzu mutane 132 na hannun mayakan Hamas a Gaza, ciki har da gawarwakin wasu sama da 20 da suka mutu ko aka kashe su. A jiya Talata, gwamnatin ƙasar Sudan ta yanke hulɗa da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD da ke ƙoƙarin shiga tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa kai na RSF da ba sa ga maciji da juna, inda ta zargi ƙungiyar da ke ta 'yancin ƙasar Sudan a matsayin 'yantacciyar ƙasa ta hanyar gayyatar shugaban rundunar RSF zuwa wani taron ƙoli da za a yi. Rundunar sojan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdel Fattah Burhan da kuma dakarun RSF a ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo tun a watan Afrilu suke gwabza faɗa don kama ikon Sudan. Takaddamar da aka daɗe ana yi ta rikiɗe ta koma yaƙi a kan tituna, musamman a babban birnin ƙasar da ma wasu yankuna, ciki har da yammacin Darfur. A cikin wata sanarwa da ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sudan wacce ke goyon bayan sojojin ƙasar ta ce matakin na zaman wani martani ga ƙungiyar IGAD da ta gayyaci da galo ba tare da tuntuɓar ta ba, lamarin da ya ce ya sabawa 'yancin gwamnatin Sudan na zama 'yantacciyar ƙasa. A gobe Alhamis ake sa ran taron ƙungiyar IGAD karo na 42 zai wakana a birnin Kampala na ƙasar Uganda. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nemi shugabannin siyasa da 'yan kasuwa da suka hallara a taron shekara-shekara na ƙungiyar harkokin tattalin arzikin duniya a birnin Davos na ƙasar Switzerland a jiya Talata da su ba da ƙarin taimakon soja ga ƙasarsa, in ba haka ba wasu ƙasashe na tattare da haɗarin fuskantar hari daga Rasha a daidai lokacin da a Kiev ake fargabar, sannan a hankali ƙasashen duniya ba sa mai da hankali sosai a kan batun yaƙin. Yayin da aka maida hankali sosai akan rikice-rikice a gabas ta tsakiya da hare-haren mayakan Houthi kan jiragen ruwan dakon kayayyaki a tekun Bahar Maliya. Zelensky ya yi amfani da taron na Davos don jan hankalin duniya akan hadarin da ke tattare da yakin da kasarsa ke yi da mamayar Rasha.
To nan jima kaɗan Maryam za ta sake dawo da labarai kafin nan yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da sace mutane a yankunan Abuja babban birnin tarayya tare da kashe wasu mutanen da aka yi garkuwa da su idan aka yi jinkirin kai musu kuɗin fansa. Ministan Abuja ya jagoranci wani taron gaggawa na tsaro tare kuma da kwantarwa da mazauna birnin hankali ta hanyar alwashin ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan masifa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
Ministan babban birnin tarayyar Najeriya kenan Barisa Nyisamu Wike ke ƙara kwantar da hankalin mazauna birnin biyo bayan masifar rashin tsaro na satar mutane don neman kuɗin fansa da yanzu haka ke ci gaba da ta da hankalin mazauna birnin. Ministan Abuja da ya jagoranci wani taron gaggawa na tsaro da ya tsada manyan kusoshin tsaron birnin baki ɗaya ya yi ta kwantar da hankalin mutanen birnin tare da tabbatar musu cewar za su yi duk wani abu mai yiwuwa domin sassaita al'amura. A halin yanzu dai gwamnan mutane ne ke ci gaba da zama a hannun 'yan bindiga cikin daji da aka sassace su daga sassa daban-daban na birnin wanda kuma ifi jan hankalin jama'a ba bayan nan shine gwamnan mutanen da aka ɗebe daga yankin karamar hukumar Buhari da tun da farko bayan kashe wata budurwa daga cikin waɗanda aka kama ɗin sakamakon gaza kai kuɗin fansa a kan lokaci. 'Yan bindigar kazalika sun kuma ƙara bindige ƙarin wasu mutane guda biyu sannan sun ƙara yawan kuɗin fansan da suke nema zuwa naira miliyan 700. Abun kuma da ya karata da hankalin hatta manyan jami'an gwamnati irin su Honorable Talatu Ezekiel Musa da ke zama kwamishinan hukumar sauraron kayayyakin jama'a na yankin babban birnin tarayyar.
Kan maganan tsaro a Abuja ya zama wani abu kamar ruwa dare wanda yanzu musamman a ƙauyukanmu na Abuja a wannan 6 different area councils to akwai matsala sosai ga maganan tsaro. Wayannan masu dauke mutane don neman kuɗin fansa a wani lokaci a yi kisan gilla ko a gonakinsu ko a gidajensu to ya zama wani abin da ya tada hankalin mutane to kuma ba za mu ci gaba da shiru ba sai dai mu kirawo wato relevant authority ministan Abuja a jami'an tsaro da sauran mutane a ga inda za a shawo kan wannan abin dan muka yi hankali muka yi shiru to ya fara a ƙauyuka ba Allah kaɗai sai inda zai tsaya sannan kuma na yi magana ne ce shi ministan Abuja ya mayo da hankalin shi ganin inda za a yi a cece rayukan mutane da kuma kowa ya kwanta idanunsa biyu a rufe yana bacci.
To shin yanzu ina mafita. Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman.
Dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan. Na farko the most important shine cewa ai preventing. A gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin a tsaida su saboda kar su kai harin. Idan kuma aka samu cewa an samu sakaci ko kuma an samu gulbi haka na har aka kai ga wannan harin ya zama cewa respond time din between sanda aka kai wannan harin da kuma sanda za a mai da martani a bai da yawa domin wannan rashin mai da martani da wuri shike sa har ya zama for example ina akai kidnapping din mutane har a kai su inda ba za a iya kwato su ba.
Wing Commander Musa Isa Salman. Babban dai abin da ke tada hankalin jama'ar Abuja a irin wannan lokaci shine yadda 'yan bindiga dadin ke ci gaba da karkashe mutane da suka kama matukar ba kai musu kudin fansa akan lokaci ba. Hassan Mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Hassan Mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya.
Ƙasar Iran ta kaddamar da hare-hare a jiya Talata a Pakistan, inda ta auna abin da ta bayyana a matsayin sansanonin ƙungiyar mayakan Jaish al-Adl. Kamfanin dillancin labaran IRNA na ƙasar ya ce an yi amfani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi a haram, wanda nan take Pakistan bata ce komi ba a kai. Jaish al-Adl ƙungiyar mayakan 'yan sunni ce wacce galibi ke gudanar da ayyukanta a tsallaken iyakar ƙasar Pakistan mai makamin nukiliya. harin dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara fuskantar zaman tankiya a yankin da kuma fargabar bazuwar yakin da ake yi a Gaza tsakanin Isra'ila da Hamas. Da yammacin shekaran jiya Litinin, Iran ta harba makamai masu linzami zuwa cikin Iraki, wadanda ta bayyana a matsayin shalkwatar leƙen asirin Isra'ila a kusa da ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Erbil. A halin da ake ciki, ƙasar Pakistan ta tabbatar da cewa harin na tsallaken iyaka da Iran ta kai ya kashe wasu yara biyu a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Ta kuma gargaɗi Iran kan cewa akwai mummunan sakamako. Sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da Iran ta ce ta kai farmaki kan wasu wuraren kungiyar mayakan Jaish al-Adal da ake zargin sun fake a bangaren iyakar Pakistan mai tazarar kilomita kusan 900 tsakanin ƙasashen biyu. An ba da rahoton cewa dakarun rundunar IRGC su ne suka kai har-haren na makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki a Baluchistan. Da yammacin jiya Talata, ma'aikatar harkokin wajen Pakistan ta yi Allah wadai da ke ta sharaɗin sararin samaniyarta da Iran ta yi ba gaira ba dalili, sannan ta ce harin ya kuma jikata wasu yara mata uku.
Madam Dauda kenan ta karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, sashen Hausa na muryar Amurka na shirin cika shekaru 45 da kafuwa ko fara watsa shirye-shirye a yaren Hausa. Wasu Hausa daga yammacin Afirka da ke zaune a nan Amurka sun bayyana mana ra'ayoyinsu game da shirye-shiryen da wannan kafa ke yadawa duniya.
Assalamu alaikum, sunana Abdullah Anka, mazauni jihar New Jersey da ke kasar Amurka. Na fara sauraron BOA Hausa tun a shekarar 2007. Ina taya sashen Hausa na muryar Amurka shekara 40 da labarai na harshen Hausa da fatar Allah Ubangiji ya ba zumunci ya ƙara ba su ikon yada al'amura da ya shafi harshen Hausa. Assalamu alaikum.
Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran 'yan aljanna daga New York City. Barkanmu da shekara, sa'annan ina yi Voice of America barka da shekaru masu dama da suka kwashe a cikin wanga shirye-shiryen na nasu na Voice of America. Fadin duniya masoyanku, muna sauraron ku kuma muna jin dadin shirye-shiryenku. To Allah ya dafa muku, Allah kuma ya saka muku da alheri, musamman shirin nan naku na abari ya huce. To Allah ya kara muku himma da kwazo. Malama Grace, ga gaisuwa na ma'aikatan nan duk baki daya, amma na gan cikin shirye-shiryen nan naku na abari ya huce, na gan kina yawan damun hulanawa. Hanya Hajiya Grace, kina neman ko ki shahura da nono, saboda ni ba hullata na ne. To Allah ya saka muku da alheri, Allah ya sa ku jima kuna yi, mu kuma masu sauraron ku, Allah ya sa mu jima muna sauraron ku, saboda an ce a jima ana yi sai gaskiya. To Allah saka muku da alheri.
Ni ne Abubakar Alal, dan asalin Niger, mazaurin gani Indianapolis a nan America. Albarkacin cikakku shekara 45, nake muku fatan alheri da kuma jinjina dangane da shirye-shirye ƙayatattu da kuke turo wa mutane a fannin tattalin arziki, siyasa, addini, lahiya da makamantansu. Na fara sauraron VOA Hausa tun da aka tsira ta, ina ɗan samari bisa ga kusantar ma'ahina Allah ji ƙanshi ga mashi da rahama da ke sauraron ta akai-akai. Fatana shine ya kasance kun samu wani wakili a garin Agadez ɗinmu ta jamhuriyar Nijar.
Ni ne Alhaji Lukman Abbas, ina magana da birnin New York City. Sashen Hausa na muryar Amurka, muna taya ku murna game da kaiwanku shekara 45. muna cikin masu saurare. Na yi shekara 23 ina sauraren sashen Hausa na muryar Amurka. Muna gamsuwa da shirye-shiryen da kuke yi muna, musamman shirin Ciki da Gaskiya. Kullum muna saurare. To kaiwan ku shekara 45, muna fatan ku create muna sababbin shirye-shirye wanda kuma za mu dinga gamsuwa da su. Fatan alheri. Muna gaida ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baki ɗayanta, especially Alhaji Mustapha Sokoto.
To madalla, mun gode da wannan gashe-gashe, kuma a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya haɗa mana ra'ayoyin. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye ganin birnin Washington DC, wanda yanzu agogonmu a nan yake cewa ƙarfe 12:15 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Ranar 15 ga kowane watan Janairu akan yi bikin tunawa da rasuwarsa Ahmadu Bello, sardaunan Sokoto kuma firimiya arewacin Najeriya. To kowace irin gudunmuwa ne ya bayar a bangaren shata tubalin mulkin demokuraɗiyya. Tarihi ya nuna cewa an haifi Sir Ahmadu Bello a garin Raba ta jihar Sokoto a ranar 12 ga watan Yuni shekarar 1910 daga katsan gidan sarautar sarkin Musulmi. Duk da yake ya tashi a gidan sarauta kuma yana ma riƙe da muƙamin sarautar, hakan bai hana shi mai da hankali ga ɓangaren ilimin boko da siyasa ba, inda ma ya yi shuhuri sosai har ta kai shi kan muƙamin firimiya arewa a shekarar 1954. Bayan jagorantar gwagwarmayar samun yancin kan Najeriya a shekarar 1960, sardauna da jam'iyyarsa ta NPC ta kafa gwamnatin haɗin gwiwa da jam'iyyar NCNC ta Nnamdi Azikiwe, wadda ta kasance gwamnatin 'yan ƙasa ta farko a tarihin siyasar Najeriya. To sai dai kuma juyin mulkin soja a ranar 15 ga watan Janairun shekarar 1966 ya yi sanadiyyar kisan sa Ahmadu Bello sardauna a gidansa da ke Kaduna tare da iyalinsa, har ma da Prime Minister na lokacin sa Abubakar Tafawa Balewa da kuma wasu da dama da ke cikin gwamnatin. Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danforiyo ta Sokoto ya bayyana kowane ne sardauna da kuma irin ababen koyi da ya bari da ke sa ake ci gaba da tunawa da shi a koda yaushe.
To sa Ahmadu Bello sardaunan Sokoto mutum ne wanda ya zama firimiyan jihar Arewa na farko kuma na ƙarshe, wanda yake a lokacin da ya yi mulki al'ummar shi suna so ne, yana son su, yana da kaihin basira da kaihin tunani. Manufa ta Arewa ta ci gaba yanda za ta iya takara da sauran ɓangarori daban-daban na Najeriya ba da an kware ta ba. A arewacin Najeriya ko ƙabilarka bambanci ko bambanci na addininka, wannan ba ya sa sardauna ya zalunce ka. Don haka ya rungumi kowa, shi ya sa irin su Makiyal Audubu ba suke kusa gare shi, kuma shi ya sa da aka zalunce su an ka kashe shi da Kiristocin Arewa da Musulman Arewa, ko waɗanne suna ganin sun yi babban rashi, kuma shi ya sa da yaƙi ya ɓarke Arewa kansu haɗe suka shiga wannan yaƙi.
Wace irin gudunmuwa ce za a ce shi sardauna ya bayar da har yanzu ake tunawa da shi, musamman ga ci gaban Najeriya da kuma yankin Arewa musamman?
Abu na farko da ya fara yi shi ne haɗa kan mutanen Arewa, wanda kuma shi ne haɗa kan mutanen Najeriya. Duk wani al'amari da kuke son ku yi, in babu haɗin kai da fahimtar juna ba ku zuwa ko'ina. Da ya samu wannan haɗin kai na Kirista da Musulmi arewacin Najeriya da sauran ɓangarori na Najeriya, to sai ya shinhiɗa shami ilimi kowane ɓangare na Arewa. aka gina makarantun ne, aka kai kayan aiki, aka yi tituna da ke zuwa can, kuma aka kai musu malamai da za su zauna su yi musu aiki. To da ilimi ya samu yana shinhida ilimi, shina shinhida tattalin arziki na mutane a cewa. To irin waɗannan abubuwa da ya yi ko da aka farga sai aka irke kamfuna daban-daban a arewacin Najeriya suna aiki a wannan lokaci, to sandauna shi a haka.
Bari mu faru daga ɓangaren abin da ya shafi karɓan 'yancin kai har ya zuwa shimfiɗa sha'anin tafarkin demokuraɗiyya a Najeriya. Wace irin gudunmuwa za a ce Sardauna ya bayar ta wannan ɓangaren?
Wata a lokacin da ake ƙoƙari na gwagwarmaya na a samu mulkin kai, a wannan lokaci mutane da yawa na suka shugabannin arewa cewa suna cewa arewa bata shirya ba. Ba shiryawa abbata ya ba a wannan lokaci, irin su Sardauna suna duban cewa ya kamata a kwashi mutane daga arewa a kai su a yi musu horo na fannoni daban-daban, a kai su har kasashen waje domin in yanci ya tauye zan muna iya takara da mu da yan uwanmu. To wannan shi amma hali kuma aka kwashi mutane arewa aka kai aka yi musu horo daban-daban a kowane bangare. To shi yasa a lokacin da muka samu yancin kai babu magana wata kabila ko wasu mutane su danne mutane arewa, saboda boko da ya shigo ba ta hanyar arewa ya fara shigowa ba, ka ji babban gudunmuwa wanda ya fara bayarwa. To kuma shi yanzan ƙashin ƙoƙari yana mataimaki babba ga tafawa ɓalewa da tafiyar da Najeriya. Shi yasa kake gani ko lokacin da an kai jiwon mulki ba a ishe tafawa ɓalewa da dukiyar da ya aje ba, ba a ishe su don da dukiyar aje ba, amma sun wa mutanensu aiki, mutanensu na son su.
To Sardauna mutum ne ko bayan zamansa shugaba kuma ɗan siyasa, wanda a koda wani lokaci zaka ji ɗan siyasa na magana sa, ko kuma a duk lokacin da aka tada sha'anin siyasa, zancen siyasa, zaka ji an bijiro da shi. Shin akwai wani abu da ya bambanta siyasar lokacin su Sardauna yadda suka gudanar da ita da kuma yadda ake tafiyar da ita a halin yanzu a Najeriya?
Akwai bambanci mai yawa. A wancan lokaci su Sardauna babban abin da suka sa magaba shi ne suna son ƙasarsu, suna son mutanensu. Shi da ya za arewacin Najeriya yana son mutane ne na arewa. Shugaban ƙasa tafawa ɓalewa shi na son mutanen Najeriya baki ɗaya. Don haka kullun tunaninsu menene za su inganta ilimi, ya za su inganta tattalin arziki, ya za su iya kawo zaman lahiya a bangare irin na arewa mai kabilu daban-daban da kuma addinai daban-daban. Akwai mutane da yawa waɗanda ba kiristanci suka yi ba, ba kuma addinin musulunci suka yi ba, kuma yan arewa ne. To su da yanzu sun ba da rayuwarsu a kan mutanensu, suna tsoron Allah, ba ka haɗa su da shugabanci irin wanda muke da shi na wannan lokaci, wanda ya zamanta mutane shugabanni sun zama kamar kura. Kuma da ta tashi rabu ta ce wanga na kura na, wanga na yan kura na, wanga na kuma mai rabo ne. To shi a shugabanci irin wanga lokaci shi ya bambanta da waɗancan mutane, kuma shi yasa shekara yau fiye da 50 da musulmi da wanda ba musulmi a arewacin Najeriya yana tuna waɗannan mutane, yana tuna su da alheri, kuma shi na musu addu'a.
Yan siyasar Najeriya yanzu haka sai ka ji musamman a lokutan gangamin yakin neman zaɓe suna kwatanta kansu da Sardauna Ahmadu. Ya kake kallon wannan al'amarin?
Ko su sun san da cewa suna waɗannan abubuwa ne domin su yaudari talakawa, sun san yaudara ce, kuma yau kaga abin da ya cimma arewacin Najeriya nan ta Sardauna. Babu aminci tsakanin shugabanni da talakawa, babu aminci tsakanin talakawa da talakawa, babu aminci tsakanin masu addini daban-daban. Wannan abin kuma ya sa babu zama lahiya.
Na'am, ɗaya daga cikin matsalolin da yanzu haka suke addabar arewacin Najeriya ma shine rabuwar kai. Zaka ga ana ta rikice-rikicen ƙabilanci da kuma musamman na addini, wanda wasu ke ganin kamar ya saba ma tafarki irin wanda shi Sardauna Sa Ahmadu Bello ya shimfiɗa arewa a kanta. Yaya abin yake a wancan lokaci da kuma yadda ya bambanta a yanzu?
To ayin da kake iya ganiya shine a lokacin da aka zalunci sassar dauna shekara ta 1966 anka kashe su. Ai da anka taso mu arewa da yaki wanda ya kawo yakin basasa. Da su General Hassan Usman Katsina. Da su Yakubu Gawan. Da su Tripolis dan Jimma da makamantar su duk haɗewa sun kai kare arewacin Najeriya. Ko da yake ba kabila guda ba ba addini daban ba. To me yasa daga baya mun kake juna? Rashin adalci da shugabannin da sun kajo daga baya suka yi. Suka cusa muna bambance akan aqida ta addini kuma su ba masu addini ba. Ahmadu da yayi mulki ya rike jama'a ta zakka.
Saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Farfesa Bello Muhammad Bada da kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla a gaida dan mutan Sanyinna yanzu kuma ga wannan sakon.
Hakika shekara kwana ce
a ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45
shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayenmu
zamantakewa
da kuma dandalin yan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba.
Haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar VOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na internet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk fadin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu.
Wannan haka yake. To yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takeice.
A jiya Talata, Amurka ta faɗi cewa tana fatan tattaunawar da ƙasa-ƙasa ta shiga tsakani ake yi za ta kai ga cimma wata sabuwar yarjejeniya ta sako mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. A gefe guda kuma a tsagaita wuta a yakin da ake yi tsakanin Hamas da Isra'ila. A jiya Talata, gwamnatin ƙasar Sudan ta yanke hulɗa da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD da ke ƙoƙarin shiga tsakanin sojojin ƙasar da dakarun sa-kai na RSF da ba sa ga maciji da juna, inda ta zargi ƙungiyar da ke ta 'yancin ƙasar Sudan a matsayin 'yantacciyar ƙasa ta hanyar gayyatar shugaban rundunar RSF zuwa wani taron ƙoli da za a yi. Rundunar soja a ƙarƙashin jagorancin General Abdul Fattah al-Burhan da kuma dakarun RSF a ƙarƙashin jagorancin Janar Muhammad Hamdan Dagalo tun a watan Afrilu suke gwabza fada don kama ikon Sudan.
To madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma mun dawo an jima kaɗan da hantsi za mu sake da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta yi maka wajen kawo muku wannan shirin, sai kuma Dadi Balawi wanda ya haɗa da bada umarni da ma injiniyanmu na yau Musa Talistan. Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.